أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يودر رسمنا أشرين دبيو أتكين تفسيري نا القرآن ميجرما yau tara ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 14 ga watan 5 shekara ta 2008 ta miladiya. Zamu tashi aya ta 100 da aya ta 146. Allah ta'ala ya ce alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Allah ya ce alladhina atainahumul kitab wadanda muka basu littafi wanda muka basu ilmin littafi sune ahlul kitab ya'rifunahu suna sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna sanin annabcinsa suna sanin manzancinsa suna sanin sifofinsa. Kama ya'rifuna abna'ahum kamar yanda suke sani ƴaƴayensu na cikin su, wato da yanda Allah ya sifanta shi gare su a cikin littafinsa, to suna sanin su kamar yanda suka san ƴaƴansu da suka haifa. Wa inna fariqan minhum kuma lalle wani sashi daga cikin su la yaktumuna alhaq wallahi suna rufewar gaskiya. Wahum ya'lamun alhali su suna sane alhali su suna sane da cewar rufewar gaskiya suke yi. Har yanzu wannan ayoyi suna ci mana gaba da al'amarin juyawar al-qibla daga Baitul Maqdis zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma, da irin abubuwa da ya samu musulmin farko na wato tashin hankali da abin da yake zai girgiza imaninsu. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya bi launi daban-daban, uslubi daban-daban na tabbatar da zukata, na tabbatar da imani a cikin zukatansu, da kuma nuna cewa wanda suke so su jijjiga imaninsu su ne waɗanda suke ba akan wani abu ba. To sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan jumla wadda ke ta itirazi ce domin ya tambihi gare su ga ahlul kitab cewa su san haƙiƙaninsu. Allah ya ce ahlul kitab wanda muka ba su littafi suna sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifa daban take da al-ilm. Al-ma'rifa sanin abin da yake zahiri shine al-ma'rifa, amma abin da yake da zahiri da abin da yake buya to wannan shine al-ilm. Amma al-ma'rifa zahira ce, shi yasa ba a sifanta Allah da ma'rifa, saboda ilimi ne wanda yake sananne, kamar a ce maka haza imamul masjid, sai ka ce araftu, wannan limamin masallacin, sai ai na san shi, saboda abu ne wanda yake zahiri gare ka, kuma dan an nuna maka shi ka gan shi. To Allah madaukakin sarki yace ahlul kitabi suna sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda yanda Allah ya sukanta shi a cikin littafin su, kuma yanda Allah madaukakin sarki yace alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil, shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna samun sifofinsa rubutattu a wajensu a cikin attaura da injila, a cikin attaura da injila. Shi yasa Abdullah ibn Amr ibn al-As da aka tambaye shi cewa yaya sifar annabi sallallahu alaihi wasallam take a cikin attaura, ya faɗa yace haka Allah ya sifanta shi a cikin attaura kamar yanda ya sifanta shi a cikin alqur'ani, ya faɗi sifofin nan nasa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin sammaituka almutawakkil, har zuwa karshen al'asar din. To sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da injila, wanda yake attaura ya hada hadda zabura annabi Dawud, sifofi ne wanda suke mabayyanu ahlul kitabi sun san shi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma har wannan zamani yana ɗaya daga cikin abin da ya sanya da yawa daga cikin manya-manyan masu ilimi daga wato mabiya addinin ahlul kitab suka zo suka musulunta, saboda ganin irin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda aka bayyana su, kamar yanda a wannan babban kissisin nan da ya musulunta a kasar Iraq, ai a kasar Armenia a farkon karnin da ya wuce, Abdul Ahad Dawud ya rubuta littafinsa akan wato bisharar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin linjila, kuma kamar yanda Ahmad Didar yayi ta waɗannan bayanai. To wannan abu ne wanda yake wato abu ne wanda yake ilimi na yaqini a wajen ahlul kitab. Akwai wani akwai kissa da Ibn Ishaq ya ambata na waɗansu daga cikin Banu Qurayza da Asad ibn Thalaba da Utbata namun ta sunan mahaifinsa. Ibn Ishaq ya kawo kissarsu a cikin tarihinsa, suna daga cikin Yahudawan Banu Qurayza, su suke ba da labari da suka musulunta, suka ce akwai wani tsoho da ya zo wajensu yana bin addinin Yahudanci, ya taho daga kasar Siriya ne, ya taho ya zauna a Madina, suna ambaton yawan sallarsa a bisa addininsu na Yahuda, suka ce ba su taɓa ganin mutum mai yawan sallah kamar sa ba, saboda itikarin da suke da shi na salaharsa, idan aka samu fari a Madina tun a cikin jahiliya mutum bai riski zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba, in an samu fari sai su je su same shi, sai su fita da shi domin ya je musu roƙon ruwa, ya je musu istisqa'i, sai ya umarce su da su sadaka, sannan sai su je wajen Madina ya yi sallah ya musu istisqa'i, ya nemo musu Allah ya shayar da su, ba za su iso gida ba face Madina tana kurara da ruwa. To ya kasance yana ce musu, ya ku Yahudawa, ku sani ba abin da ya raba ni da kasar ni'ima, kasar giya da abinci, da zo wannan kasa ta yunwa da ke kasa, mutum ya bar Sham, ya bar Baitul Maqdis, ga ni'ima, ga sanyi, ga zaitun, ga attin, ga dukkan wato abin nan ɗayan itatuwa masu daɗi da sanyin yanayi, ya taho wannan gari na Madina ya ce na bar wancan na zo nan wajen, in ba abinda yake ina ƙaunar in samu alkhairin lahira da shi ba, ke cewa akwai annabi da zai zo a ƙarshen zamani kuma a wannan garin zai zo ya zauna, kada ku bar wani daga cikin mutanen duniya ya riga ku wajen imani da shi, kuma ku sani cewa wannan annabi idan ya zo Allah zai aiko shi da ƙarfi na mashi, da ƙarfi na takobi, duk wanda bai fi al'amarinsa ba zai sanya kaifinka sakali a wuyansa. Saboda haka yayin da aka zo bayan Yahudawa Banu Qurayza su warware alkawari lokacin yakin Ahzab, da aka ce su sauka akan hukuncin Sa'ad, Sa'ad ya yi hukunci akan cewa duk namiji a kashe shi, mata da ƴaƴa kuma wanda suke yara ba su balaga ba a mai da su bayi. Da shi Asad ibn Thalaba da shi Utba da shi abokin sa Utba sai suka ce ku tuna abinda dattijan nan bawan Allah nan yake gaya mana, wannan fa shi ne, wannan shi ne annabin da bawan Allah nan yake gaya mana, domin gashi wannan shi ne gaskiyar abinda ya gaya mana, Allah ya sallaka shi akan mu da takobi. Saboda haka su a lokacin suka musulunta, saboda haka suka tsira ba a kashe su. Shi yasa da to Allah madaukakin sarki ya bayyana sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda babu wani ishtibahi gare shi a cikin nisban Yahudawa. Shi yasa Allah yake cewa falamma ja'ahum ma arafu kafaru, da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce da shi. To nan Allah ya yi tashbihin sanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sanin su da ƴaƴan su. Allah ya ce kama ya'rifuna abna'ahum, kamar yanda suke sani ƴaƴan su na cikin su. Larabawa suna tashbihin ma'arifa da take kai mutum ya zuwa ga yaqini da sanin mutum ga ƴaƴansa. Kamar yadda wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗansa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibnuka haza, wannan ɗanka ne, ya ce i wallahi ashhad, na rantse da Allah ina shaidawa da wannan. Saboda wato yaqinin cewa mutum ainihin yaqini a wajensa shine ke shaida cewa wani ɗanka ne, shine kimmar sani, domin shi kace gani kullum ka kwana da shi ka tashi da shi, saboda ka baka shakka akan cewa ɗanka ne. To Allah ya kamanta sanin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sanin su ga ƴaƴansu. Sayyidina Umar bai tambayi Abdullahi ibn Salam akan wannan ayar, yace bal sani na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa shine annabin karshen zamani wanda Allah zai ya aiko, wallahi ya fi sani na ga ɗana, yace domin ɗana ban san abin da uwarsa ta yi ba, ban san abin da uwarsa ta yi ba. Tayi ya zama to kan cewa ba ɗana ba ne, ta zo ta kaddama mun shi a cikin akan cewa ɗana ne. To Allah madaukakin sarki ya kamanta wannan ma'arifar tasu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tamkar sanin su ne ga ƴaƴayensu. Saboda wato abin da ya zo na cikin littafin su na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda na ambata muku, kamar yadda wata ran muka ambata a cikin karatu, akwai a cikin littafin tarihi kissoshin salaf daga cikin magabata wanda ba ma kuma bayan sahabbai wanda suka shiga kasar Sham, kamar daga cikin su Abu Abul akwai Abul Aliya Ar-Riyahi, ya ba da labarin yanda wani ya dauko masa al-harim, wanda a cikin sa wani bai hudi a Sham. Wannan kissar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ciro ta daga cikin al-jawab as-sahih liwan badaluddin al-masifi a cikin mukhtasar sirah, yace ya dauko masa kyallen harim daban-daban wanda a cikin kowane kyalle akwai sunan annabi da hotonsa, har ya zai nuna masa hatta na kyallen annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ya gan shi yayi kama da Al-Hasan ibn Ali daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shi ya riske shi ya ga. Saboda haka wannan ilimin annabawa yana wajen su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa. To amma Allah ya ce nan wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun, amma jama'a daga cikin su lalle wallahi suna rufe gaskiya alhali suna sani, wato ba ilimin suke bi ba. Hikimar kawo wannan, wanda shine zai bayyana hikimar kawo da Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ayar, cewa idan kada inkarin Yahudawa da suka yi ga juyawar ku daga kiblar Baitul Maqdis zuwa ga kiblar Annabi Ibrahim, inkarin su kada ya jijjiga imani, inkarin su kada ya jijjiga gaskatawa addinin ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ya sanya shakka a cikin zukatan ku. Mutanen da suka yi inkarin gaskiyar da suka sani kamar yadda suka san iyayensu, kamar yadda suka san ƴaƴansu, dan sun zo sun yi inkarin al'amarin kibla, ku yi mamaki? Sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun san gaskiyarsa kamar yadda suka san ƴaƴansu, amma suka ƙaryata shi. Kun san wannan kuma, saboda haka dan me za ku damu, dan me za ku ji bakin ciki, dan me imanin ku zai jijjiga dan sun zo sun yi inkarin juyawa ku zuwa ga kiblar Annabi Ibrahim. Mutane ne wanda suke su ba su taba zamantowa tare da gaskiya ba, ko sun santa din, in sun santa din sun jefar da ita a bayan su. Saboda haka zalika inkarin da suke muku akan ash'anin kibla ba inkari bane wanda yake na gaskiya, dan haka kada ku saurare su. Ko Allah madaukakin sarki yace alladina wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq, bi ce wa inna fariqan minhum la yaktumunahu ba, kamar yadda yace ya'rifunahu, suna sanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sai kawo shi da zamir, amma anan wajen bai ce la yaktumuna, bai ce la yaktumunahu ba, sai yace la yaktumuna al-haq, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa shine kadai gaskiyar da suka yi inkarin bayyana ta ba. Da wannan al'amari na kibla da aka ambata sun san shi sarai, kuma sun san al'awarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi yasa sai Allah madaukakin sarki nan bai ka wato mahallin, wato mahallin idmar ne, amma sai aka idhar fi mahallin idmar saboda wannan dukta din, dan a bayyana kan cewa abinda suke inkari ba wai kawai gaskiya, ba wai kawai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake shi ma gaskiya bane, a'a hadda sha'anin kibla. Sannan kuma a cikin wannan akwai dada wato mugusta al'amarinsu da fata al'amarinsu kan cewa abin nan da suke koyewa fa gaskiya ne. To yaya hali wanda yake koye gaskiya yake? Kamar mutum ne da ya sanya hannunsa ya ce zai rufe rana, mutane ba za su ga rana ba, kowa ya zo yana ganin rana sai ya sa hannunsa ya ce zai rufe ta, kaga ga ya faɗi. To shi ne ai Allah yake dan ya nuna faduwarsu kan cewa sun riga sun faɗi, domin gaskiya suke so su rufe kuma ba za su je ko ina ba. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa inna fariqan wa hum ya'lamun, a cikin fadinsa suna rufe, suna boyewar gaskiya alhali suna sani, domin ishara ga cewa wanda yake zunubi da ilimi laifinsa da sharrinsa ya fi wanda yake zunubi bisa jahilci, ya fi wanda yake zunubi bisa jahilci. Shi yasa ne malamai suke cewa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadul wathan, malamin da yake bai aiki da iliminsa ba sai an yi masa azaba tun kafin a yi ma masu bautar gunki azaba, saboda sun yi bisa jahilci, shi ko ya sani amma bai aiki da iliminsa ba. To haka halin ahlul kitabi yake. Sannan Allah madaukakin sarki yace alhaqqu min rabbik fala takunanna min almumtarin, wato wannan an shafi almusnad ilayhi, an shafi almubtada, kamar yanda yake idan aka bayyana, idan daga cikin uslubin balaga, idan ka riga ka bayyana abu, ka bayyana sifofin abu, to ba sai ka zo ka ce huwa kaza ba, sai kawai ka ce, sai ka faɗe shi ba tare da ambaton almubtada ba, sai kawai ka ce sai Allah madaukakin sarki ya ce alhaqu ai hadha huwa alhaq, ko kuma huwa alhaq, ko kuma hadha alhaq min rabbik, wannan shine gaskiya daga ubangijinka. Fala takunanna min almumtarin, dan haka kada ka zamanto, ko da kada da dai ka zamanto daga cikin masu yin almira, shine shakka. Almira shine wato ya zamanto cewar yaqininka yana raurawa, ka yadda ko kar ka yadda, ka rinka kai komo, ka rinka kai komo, to kar ka zamanto cikin wannan, kada da dai ka zamanto cikin su. Wannan ya fi tsanani bisa a ce kada kai shakka, wato kada ka zamanto mai sifa ɗaya daga cikin sifofin masu shakka, kada ka kusance su ko kaɗan da wata sifa daga cikin sifofinsu. Duk hidabi na Alƙur'ani da kaga an yi gargaɗi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan ana nufin cewa al'amarin muhimmi ne ga al'ummarsa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shakka, ko bai taɓa yin shakka ba, ko ba zai taɓa yin shakka ba, to amma al-maqsud al'ummarsa, abinda ya sa aka keɓance shi da hitsari domin su ji nauyin al'amarin, cewa to idan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kada ya kuskure yin shakka, to ina gare mu kuma. Waɗansu malamai sun ce fala takunanna minal mumtarin, kada da dai ka zamanto cikin masu shakka, ai ya kai ayyuhal muqaffar, ya kai wanda kake jin wannan ayoyi na Alkur'ani ana karanta maka, da dai kada kai shakka akan cewa wannan al'amari shine gaskiya daga mahaliccinka. sannan Allah madaukakin sarki yace wali kullin wijhatun huwa muwalliha, ga kowanne daga cikin ku musulmi, daga cikin kuma mabiya sauran addinai ahlul yahud wal nasara, wijhatun yana da kibla, huwa muwalliha da shi wannan da kudin da su din gabaki daya an jibinta masa fuskantar ta, ita ce kiblar sa da yake fuskanta wajen ibadar sa. Wato kowa yana da kiblar sa, kuma duk yanda ka juya da kowa kan cewa ya bar kiblar sa, wannan al'abdi wato wannan labari ne na al'amrul qadari al-kauni, haka Allah yayi. Kowa ya kaso mutane su zamanto sun hada kibla daya ba zai yiwu ba, kowa yana da tasa kiblar. To sai tunda wannan shine al'amrul kauni al-qadari, haka al'amarin yake, haka Allah yayi, to ku menene al'amru shar'i dangane da wannan waqi'i na bayan da zaka iya canza shi daga yin Allah? Sai Allah ya ce fastabiqul khairat, to ya ku musulmi ku yi rigirge ku zamanto ku ne na farko wajen ayyukan alkhairi. Fastabiqul khairat, ku yi gaggawa, wato ku yi rigirge ku zamanto na daya wajen ayyukan alkhairi. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'a, ko ina kuke kana anan wajen tamma ce, ai aina ma tujadun, ko ina kuke a kowane mawdi'i, a kowane bigire kuke, sawa'un bigiran alkhairi ne ko bigiran mummunan aiki ne, yati bikumullahu jami'a, gabaki ɗayan ku Allah zai zo da ku. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah bai iko ne a bisa komai. Wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki ne yace li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kowanne daga cikin ku mun sanya masa shari'a da hanyar addini wanda yake bi. Wa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wa law sha'a Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fi ma ataakum fastabiqul khairat, kaga anan ma sai yace fastabiqul khairat, ku zamanto ku ne ma margaya wajen ayyukan alkhairi. لكل امه جعلنا من سكنهم ناسفوه فلا ينازعنك في الامر, kowace al'umma Allah yace mun sanya musu aikin ibada na yanka da su suke yi, dan saboda haka kada ka yadda su jayya da kai a cikin al'amarin wahayi da Allah ya zo maka da shi. Wato kada ya zamanto ka bata lokacinka kana jayayya da su, ka tsaya a nan wajen jayayyar kyale su. Al'amrul shar'i yace ka kira su, amma kuma ka sani cewa kowa yana nan akan hanyarsa, ba nan duniya ba ta haduwa a kan addini guda ba. Don haka kada damuwa da su da tunanin al'amarinsu, ka rinka tunani da muhal abinda yake ba zai yiwu ba, ya hana kanka je kai abinda yake shine Allah ya dora maka shine gaggawa ya zuwa ga ayyukan alkhairi. Nan wajen al-istibaq ko kuma al-musabaqa ta fi tsanani bisa al-mustafa, wato girma ta fi muhimmanci bisa al-musara. Dubiyun sun zo, Allah ya ce wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa janna, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa janna, amma wanda tafi isa matuƙa ita ce wasabiqu, domin al-musabaqa shine ku zamanto ku ne za ku zamanto wato zakaran gudun da abin gudun da ku ne za ku zamanto na daya a wajen ayyukan alkhairi. Wato kada ku yadda wata al'umma tafi ku wajen ayyukan alkhairi. Al-khairat an kawo ta bil jam, kuma aka kawo ta muhalla da alif da lam, domin a nuna ya tara jinsin dukkan ayyukan alkhairi da zai tabbatar ma da al'umma, da zai tabbatar ma da mutane a sa'ada fid darain, sa'ada nan duniya da sa'ada a lahira. Wato musulmi su ne ya kamata su fi kowa rigayi wajen kawo abinda zai kawo, wato wajen tabbatar da abinda zai kawo sa'ada, rabauta da arziki da rayuwa tsabtatacciya a nan duniya da kuma samun rabota a lahira. Waɗansu malamai sun ɗauki al-istibaq ila al-khairat a nan wajen da cewa tunda ana magana akan al'amarin ƙibla ne, wannan ishara ne kan wato a yi musabaqa a wajen yin sallah a farkon lokaci, shi ake nufi a nan wajen. Amma wannan karan wato qas wato takaita wannan abinda Allah madaukakin sarki yayi itlaqi ne, domin Allah madaukakin sarki a wani wajen da bashi da alaka da kibla da yake ishara dai zuwa ga sabanin al'umomi akan hanyoyin da kowa ko wacce al'umma take akai, ya saki ambaton fasabiqul khairat. Bal wannan ishara ne ga cewa ku musulmi ya zamanto kuna da manufa, ku zamanto ijmamin ku da kyakkyawan manufa ce, manufar da za ta tabbatar muku tsira a lahira. Wato ya zamanto cewar kada ku tsaya kuna ta jayayya kuna ta musu da mutane, ku mai da hankali wajen aikata alkhairi. Wannan ayar kuma za mu iya tabbata ta hatta akan sassabawa da ke tsakanin jama'un musulmi, ƙungiyoyin musulmi, wanda kowa ya dage akan ganin abinda yake shine daidai. To ku waɗanda duk suke akan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa akan sunna wal jama'a, fastabiqul khairat, ku gaggawa wajen ayyukan alkhairi. Wato abinda kuke alkhairin da ya tabbata bil kitabi was sunna, to kai zaman to kawai a baki, ku musara'a, ku musabaqa wajen tabbatar da shi a filin aiki. To da haka sai zaman to kan cewar kun kasance akan hanyar annabawan Allah, domin hanyar annabawan Allah shine wannan al-musabaqa ila al-khairat. Allah madaukakin sarki yace was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, waɗanda yake sune na farko, kuma sune na farko waɗannan sune al-muqarrabun. Gashi Allah yace musu sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin, tuli ne a jama'ar farko, domin annabawa suna da yawa da amma qalilun min al-akhirin, a cikin jama'an karshe kadan ne, a cikin jama'an karshe annabawa kadan ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yazo bayan shekara 600 bayan Annabi Isa, amma kafin shi annabawa tuli haka suka zo. To annabawa sune as-sabiquna as-sabiqun da kuma as-siddiqin, wanda suka kasance tare da su. Haka sifar annabawa suke, kamar yadda Annabi Musa Allah madaukakin sarki yace wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, me yasa ka kai gaggawa ya zuwa gabarin mutanenka ya Musa. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda, nayi gaggawa ya zuwa gare ka ya Allah domin ka yarda da ni. To ku zamanto kuma akan wannan tafarki kuke na annabawan Allah, wanda su shine wato na gaggawa ya zuwa ga ayyukan alkhairi. Na
wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
الله تعالى يقول ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. الله يقول ومن حيث خرجت دقو إنا كفتدو من تفيا فولي وجهك شطر المسجد الحرام كجو يد فسكرك يزوى بجهر مسلا شيمي الفرما وإنه للحق من ربك كما حقيقة شي فسكنتر ونا مسلا شيمي الفرما للحق من ربك والله شيني قسيا دق أبنج جنك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. الله بامي قفلا بني ba ne rakkanuwa bane gabarin abin da kuke aikatawa, ya san duk abin da kuke aikatawa, kuma zai muku saka kyakkyawan sakamako gare shi ya ku mu'minai. Wannan Allah madaukakin sarki ya take maimaita umarni na fuskantar alqibla, waɗansu malamai sun ce abin da yasa maimaitawar yayi ta zuwa saboda shine farkon nasku da yazo a cikin alqur'ani farkon shafe hukunci ya zuwa ga wani hukunci daban kamar da Abdullahi ibn Abbas yake al'amarin farko da aka yi nasku akai shine al'amarin qibla dan haka ya zama to mai tsanani ga zukatan mu'minai shi sa Allah ya ta maimaita shi to nan Allah madaukakin sarki ya maimaita umarnin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci al-qibla bayan da ya ce qad nara taqalluba wajhika fi sama falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram nan kuma sai ya ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wance wato ko ina ma ka fita ba wai kawai an umarce ka sai kana madina ne zaka fuskanci masallaci ne alfarma ba fal ko ina kake a bayan kasa domin haythu tana daga cikin alfazul umumu fil amkina sai daga cikin lafazin wato da yake game dukkan makani dukkan wani makani a ko ina kake idan lokacin sallah yazo to ka fuskanci wato daki mai alfarma wa innahu lil haqqi min rabbik kuma al'amarin qibla dinnan tabbas gaskiya ne daga ubangijinka wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki ya san abin da kuke aikata wannan idan a qira'atayn ne ake wadansu sun karanta ta wallahu bi ghafilin amma ya'malun Allah ba marafkani bane gaban abin da kuke aikata wato su kafire wanda yake wannan sai zaman tunar kon azaba gare su cewa wato ba za ku kuce masa ba abin da suke yi Allah ya sani kuma yana nan a rubuce idan ku ga mu'mine ne wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ba marakkani bane ga gabarin abin da kuke aikatawa ya ku mu'mine wato abubuwan da kuke na da'a da kuke yi Allah ya san su ba ya gafala ne daga gare su ba dan haka ladan nan da ya muku alƙawari sai cika muku shi saboda haka a cikin wannan akwai bishara ga mu'mine sannan Allah madaukakin sarki yace wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram aka sake maimaitawa ko daga ko ina daga ko ta ina daga wa min haythu kharajta daga duk inda ka fita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka fuskantar da fuskarka zuwa ga jihar masallaci mai alfarma wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra kuma ko ina kuke ku juyar da fuskokinku ya zuwa ga jiharsa li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujja domin kada mutane ya zamanto hujja ta tabbata a gare mujadala jawayya ta kasance ga mutane akan ku illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda yake azzalumai daga cikin su to su waɗannan ko sun yi jayayya da ku kada ku damu jayayyar su wala takshawhum kada ku ji tsoron su kada ku ji tsoron jayayyar da suke muku akan cewa kun juya daga qiblar farko zuwa ga qiblar annabi Ibrahim wakshawni ku ji tsoro na nini kadai wani cikin ni'imati alaikum kuma domin in cika ni'imata akan ku wala allakum tahtadu kuma domin ya zamanto kun shiryu ya zuwa ga gaskiya dangane da al'amarin qibla da sauran al'amura in muka lura za mu ga sau uku Allah madaukakin sarki ya ambata wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sau uku Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram mu'minai kuma aka ce fa wallu wujuhakum shatra sau biyu wajen gaskiya kuma sau uku aka ambata aka na farko aka ce wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sannan Allah madaukakin sarki yace wa innahu lal-haqqu min rabbihim sannan Allah madaukakin sarki yace al-haqqu min rabbihim fala takunanna min al-mumtarin sau uku kenan Allah yana maimaita cewa al'amarin juya qibla din nan gaskiya ne sau uku Allah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fuskanci qibla to nan waɗansu malamai suka ce ta'kidi ne waɗansu kuma suka ce a halaye ne daban-daban inda aka ce qad nara taqalluba wajhika fi sama mun ga jiddi Allah yake ya cewa ya ga yanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga kansa sama yana kaunar a sanya shi ya fuskanci qibla annabi Ibrahim to Allah madaukakin sarki yace falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to lalle wallahi zamu juye da kake fuskanci qibla da kake so da haka ka fuskantar da fuskarka ya zuwa ga masallaci mai alfarma sannan kuma yace masa wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal-haqq min rabbik to sai kace wancan na farko wato in kana Makka na biyu kuma
wato na farko suka ce idan kana kallon Masjidil Haram, na biyu kuma suka ce idan kana cikin Makka, na uku kuma in kana sauran duniya baki daya. Waɗansu kuma suka ce ayin aka duba siyakin ayoyin su suke nuna hikimar abin da yasa aka faɗi kowanne a bigiransu. Na farko Allah maɗaukakin sarki ya bayyana abin da ke cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙauna da soyayya kan asashi ya fuskanci Masjidil Haram. To dan haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa, nayi maka wannan. Kamar a cikin wannan akwai bayanin ni'imar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nayi masa abin da yake ƙauna, nayi masa abin da yake so, na yardar da shi abin da yake so. Sannan na biyu kuma, ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربي. يجي يا عمرني كنت ka fuskanci al-qibla, to kuma fuskantar al-qibla din nan wallahi gaskiya ne daga ubangijinka, dan ya nuna ma ya tabbatar da zuciyarsa cewa ai ba wajen kawai kana so bane, a dan haka yake gaskiya ne daga ubangijinka. Dama ya fada a cikin littafin farko cewa daga cikin sifofinka da kai da al'ummarka shine za ku dawo ku zama su akan kiblar Annabi Ibrahim, kuma cewa gaskiya ne daga ubangijinka cewa ku wannan addini naku ba addini ne wanda zai ga ainihi ba zai ce bari yayi ba. In banda haka me yasa ku zo da ta kibla daban wanda duk wannan addini ba akan ta yake ba? Inda kafa ake daga wajen waɗansu, ai kuma sai ku zo ku ce kuma kun yi irin nasu. To amma dan a nuna cewa wannan gaskiya ne daga ubangijinka, sai aka ɗauko abin da yake wani ɗan addini baya kansa, in ba addinin Annabi Ibrahim wanda yake dukkan asar sun riga sun tafi ba, aka sanya karayar da shi. To daga dama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a farkon kisar Annabi Ibrahim, domin kamar yadda malamai suka faɗa, kisar Annabi Ibrahim da Allah ya kawo tun daga wajen tala Ibrahim rabbuhu dittan hidi ne ga hadifar juyawar al-qibla. Wa qalu kunu hudan aw nasara ta tadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikin. Duk wannan dan a tabbatar da cewa kaga an yi tamhidi akan cewa wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine ainihin addinin Annabi Ibrahim. To gashi ma Allah ya sa shi ya dace da kiblar Annabi Ibrahim, dan haka shi al'amarinsa tabbas shine gaskiya daga ubangijinsa. Na uku kuma aka ce, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra li alla yakuna lin-nas 'alaykum hujja. Na uku an sake maimaita shi, aka ce ku fuskanci kiblar masjid al-haram domin kada mutane su samu damar yin mujadala tare da ku. An-nasu anan wajen ana nufin na farko mushrikan Larabawa, ba su da haƙƙin jayayya gare ku, da za su ce ya zo yana cewa addininsa addinin Annabi Ibrahim amma ba a ƙiblarsa yake ba, yanzu ga shi a ƙiblar Annabi Ibrahim sun kake. Yahudawa su masu daga cikin annas, in suka zo za su yi jayayya da ku, za ku turmuza hancinsu a cikin turɓaya ta fuskar farko, sai su ce ka ce mu zo mu shiga addininka amma kuma kana kiblar mu. To Allah ya juyar da shi ya ce tashi daga wannan kiblar ya koma kiblar Annabi Ibrahim. Saboda haka menene kuke tunkaro da shi? Saboda haka kiblar da kuke akai kamar yadda addinin naku yake an shafe shi, kiblar ta kuma da kuke akai ita ma shafaffiya ce. Sannan abu na biyu da suke a da'awar cewar a menene ya juyar da shi daga kiblarsa ya koma kiblar addinin Annabi Ibrahim, dan Allah maɗaukakin sarki ya kafa hujja a kansu, domin sun karanta a cikin littafin cewa zai fuskanci kiblar Baitul Maqdis kuma a juyar da shi zuwa ga kiblar Annabi Ibrahim. Saboda haka duk wannan hadisar da ta faru tabbatarwa ce da abin da ke cikin littafin su, wanda malaman su sun sani. Dama malaman nasu su ne masu jayayya, su ne masu musu ga magaran mutane, su sai dai su ce abin nan, sai dai su ce in an faɗa. Amma malaman nasu su ne za su ce za su yi jayayya, to su malaman masu jayayya sun san wannan. Saboda haka shi yasa a kowane digire Allah maɗaukakin sarki ya kawo umarnin da abin da ya munafi, da abin da ya dace da wannan digira, wanda wannan ita ce wannan shine wajihi wanda yake a birnin wanda Al-Hafiz Ibn Kathir ya zaba kuma sai kutub ma ya karfafa shi cewa wato Allah wannan daidaitawar da Allah madaukakin sarki yayi akwai hikima a ciki kuma wannan shine hikimar wanda ke tsaya cikin siyakin Al-Qur'ani sannan kuma akwai hikima a cikin tikrar a cikin maimaita cewa al'amarin kibla dinnan gaskiya ne daga Ubangiji ta fuskoki daban ta maimaitawa sau har sau uku Allah madaukakin sarki yana maimaita shi to Allah madaukakin sarki yace ku fuskanci wamin haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna linasi alaykum hujja domin kada mutane hujja ta kasance a gare su mujadala ta kasance a gare su jayayya su yi muku jayayya akan juyawar da kuka yi zuwa ga kiblar annabi Ibrahim illa alladhina zalamu minhum amma waɗanda yake sun cuci kansu daga cikin wato masu taurin kai azzalumai daga cikin su shine wato masu taurin kai wajen kin bin gaskiya wanda za su tsaya akan cewar wannan juyawar da aka yi zuwa ga kibla ya nuna kan cewa ya nuna cewa addinin ba addinin gaskiya bane yau ana wannan gobe a canza to waɗannan wanda suke wannan Allah madaukakin sarki yace wannan dan sun yi jayayya ku rabu da su fala tafshawhum kada ku ji tsoron su kada ku ji tsoron su kan cewa suna da iko su yi muku wani abu kada ku ji tsoron su cewa wannan fadan wannan maganganun da suke za su cuce ku ni za ku ji tsoro wato ma'ana idan kuka ji tsoro na inji Allah to duk abin da suke fada zaluncin su da suke yi da sakin bakin su da suke ba zai cuce ku akan komai ba a cikin wannan akwai taujihi mai girma ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kowane zamani da kuma a kowane makami kan cewa kada ku taba kada musulmi su taba damuwa su taba tsorata da sha'anin abokan gabansu Allah ya kamata su ji tsoro idan sun ji tsoron Allah to Allah zai sa duk tsoron mutane su ji tsoron su amma yayin da suka zo suna jin tsoron mutane to dukkan mutane sai sun zama tokan cewa su ba komai bane a wajen su amma in suka ji tsoron Allah shi kadai sai zama tokan cewa Allah madaukakin sarki ya sanya musu rahaba a cikin zukatan su kaga shi yasa yayin da suka rinka jin tsoron Allah jibiyar da Allah madaukakin sarki ya ba su izza Rabi'a ibn Amir lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tura shi wajen komandar rundunar Farisawa yana zaune an yi masa shimfiɗa akan matattakala wajen taki har wajen 300 an shimfiɗa ta kasaita yana can sama ya zo shi kuma a cikin abin nan da dokinsa a abin nan sirgin ma wata kamar mangala ce da ɗan takobinsa shi kadai ya zo zai hau wajen da yanda yake sojojin Rusun suka ce ba zai hau ba saboda shi suna ganin bai isa ya hau nan wajen ba yake kuka neme ni idan kun ce na koma sai na koma in kuma kun ce in kuma in dai kuma kuna so ku ji da gare ni sai ku tare ina hau yadda na zo Rusun ya ce a kyale shi da ya hau shi ne ya je masa wannan magana ya ce me ke tafa da kai ya ce mun zo fitar da mutane ne daga cikin zaluncin addini zuwa ga adalcin addinin musulunci daga bautar mutane zuwa ga bautar ubangijin mutane ya gaya masa wannan magana kuma da izza sannan ya koma tun a lokacin da Rusun jikinsa ya bashi akan cewa waɗannan mutanen ba za su samu nasara akan su ba yayin da ya zama tokan cewa tsoron Allah a cikin zuciya tsoron Allah shi kadai shi ne a cikin zuciyar mutum to haka Allah madaukakin sarki zai bashi kuma tsoron Allah ba wani abu ne yake babban abin da yake kawo tsoron Allah ilimi na gaskiya kamar yadda Imam Malik yake cewa ilimi ba kasratul masail bane amma tsoron Allah ne da Allah yake jefa shi a cikin zuciyar wanda yake to ilimi na hakika ilimi na Allah shine wanda yake sanya tsoron Allah wanda ake iktisabin sa ta hanyar karanta ayoyin Allah da tadabburi a cikin su musamman a cikin tare da aiki da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yace amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa raki'an raki'an wa sajidan sajidan wa qa'iman يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون to waɗanda suka sani sune masu ilimin su da yake sa suke irin waɗannan to masu irin waɗannan wannan ilimi sune masu ilimin hashiya wanda yake za su zaman tukan cewa a cikin dakar dare sun tashi suna masu kaskantar da kai ga Allah suna ruku'u suna tsayuwa suna kaunar rahamar Allah suna jin tsoron ikabar ukubar Allah to waɗannan sune waɗanda suke masu ilimi na gaskiya sune wanda yake zai zaman to suna tsoron Allah kadai wanda mutane ko a ina suke za su rinka wanda duk wani wanda yake ya saba musu azzalimi zai zaman to yana sharin su Allah ya ce wa yutimma ni'mati alaykum kuma domin in cika ni'imata a gare ku wato ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in cika ni'imata a gare ku wato ku fuskanci wannan alqibla wato illar fuskanta ku ga wannan alqibla shine waɗannan abubuwa guda biyu na farko yanke hujja ga duk wanda zai jayayya da ku na biyu kuma in cika ni'imata a kan ku wato ni'im fuskantar alqibla fuskantar kibla annabi Ibrahim cika ni'imar Allah ce ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da wannan ta tabbata milla ce ibrahimiyya hanifiyya milla ce take akan addinin annabi Ibrahim ba hanife ba tutar kuma ita ce kiblar da Allah madaukakin sarki yake santa wanda Allah madaukakin sarki yake amsa addu'a shi yasa aka ruwaito daga cikin adabud du'a idan mutum zai addu'a ya fuskanci al-kibla ya fuskanci al-qibla domin ta ɗaya daga cikin asbabul ijaba ɗaya daga cikin asbabul ijaba kamar yadda Imam Shawkani ya kawo a cikin abin nan littafin sa na azkar cewa ɗaya daga cikin adabul ijaba a abin nan adabul du'a wanda suke idan mutum yayi su ake kauna Allah zai amsa addu'a sa shine fuskantar al-qibla yayin da zai yi addu'a shi yasa ne kamar yadda Sheikhul Islam ya faɗa Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh cewa yayin da mutum yaje ziyaran makabarta idan ya tashi zai addu'a ga mutanen da suke cikin makabarta ba kabarin zai kalla ba juyawa zai ya kalla al-qibla domin ita ce qiblar addu'a to gashi Allah madaukakin sarki ya kira fuskantar al-qibla cikawar ni'imar Allah madaukakin sarki a gare ku a ga wannan al'umma wal kimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun sannan kuma domin ya zamanto kun shirya zuwa ga gaskiya wanda yake daga cikin gaskiyar shine wannan fuskantar albaitul haram a cikin sallah a cikin wannan kamar yanda malamai suka bayyana akwai wato izharin istiqlaliyar musulunci cewa addinin musulunci ba ciro shi akai daga wani addini ba bal addini ne wanda yake batutar yazo yana ba, ya nuna cewa wato abin da ke cikin sauran addinai an san shi ba a san su ba amma kuma an tare da an san shi an san kuma kan cewa ba akan daidai suke ba Allah ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun Allah madaukakin sarki yace kama arsalna fikum wannan ka litashbih ce wato zan cika ni'ima ta akan kamar yanda na aiko da manzo ya zuwa gare ku ai kama atmamtu ni'mati alaikum ai utam li utimma ni'mati alaikum kama arsalna fikum rasulan minkum wato kamar yanda na aiko da manzo a cikin ku haka zan haka na cika ni'mata a gare ku wato wannan iltifati ne ya zuwa ga su tuna da ni'imar da tafi kowace girma ce ni'imar aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar mu'minin wannan wato kamar da na aiko da manzo daga cikin ku a cikin ku kamar arsalna fikum kamar da muka aiko a cikin ku manzo wanda yake daga cikin ku ku larabawa ba daga wata kabila ba ba daga wani jinsi ba yatlu alaikum ayatina yana karanta muka ayoyin mu tilawar ayoyi wato shine tilawa a cikin sallah da tilawa kan da tilawa wajen koyar da karatun alqur'ani din da tilawa wajen saurare ta domin a ji ayoyin Allah ya tadabburi a ciki saboda albarkar da ke ciki wani zakikun kuma yake tsarkake ku daga shirka da kuma miyagun al'adu da miyagun ibadu da miyagun al'adu da miyagun dabi'u wani allimukum alkitaba wal hikma kuma yake sanar da ku alkitaba shine alqur'ani wal hikma da kuma sunna wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yake sanar da ku abinda bau kasance kuna sanin sa ba wato wannan ita ce babban ni'ima, ita ce ni'imar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Allah ta'ala yake laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idba'a fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim idba'a fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah ya ce hakika yayi babban baiwa da ni'ima ga mu'minai yayin da ya tayar da manzo daga cikin kansu daga cikin su. Sannan aka faɗe shi irin sufin da aka faɗe shi a nan wajen yana karanta yana tilawar ayoyi alqur'ani a gare su. Nan Allah ya faɗi tilawar alqur'ani kuma ya faɗi koyar da alqur'ani wanda yake al'afu yaktabi al-mughayara domin ya nuna kan cewa yatlu alaihim ayatihi daban yake da yu'allimuhum al-kitab. Yin tilawar alqur'ani shine karanta shi a cikin sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu shi a cikin sallah domin jin alqur'ani a cikin sallah tarbiya ce da babu kamarta. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yakan tsawaita sallah tare da sahabbai duk da yake al'adarsa shine tahfif, amma ya karanta yayin sallar magriba da sahabbai da suratul a'raf ya raba ta kashi biyu. Da suratul a'raf yayin sallar asuba kuma kamar yadda aka ruwaito a yayin sallar magriba kamar da aka rubuta cewa sallar asubarsa ya kasance yana karanta ma bayan 60 ila 100 tsakanin 60 zuwa aya 100 haka yake karantawa. To tarbiyar da ke cikin jin karatun alqur'ani irin wannan a cikin sallah da tsarkakar da zuciya za ta samu da alkhairan da za su sauka da za su suke sauka ga al'umma albarkacin wannan Allah ne kadai sai domin gashi Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani a cikin babban ni'ima da ya ma al'umma babban ni'ima da ya ma al'umma. Wanda daga cikin dalilan da suka sanya waɗansu daga cikin malamai suke fifita salatu tarawih a cikin jama'a fiye da sallar a cikin gida ga mutum ɗaya shi kare saboda sha'irar Islam ce domin tana tabbatar da wannan ihya'in wannan ni'ima ta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da ita. Kuma shi yasa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullah ibn Mas'ud ya karanta masa alqur'ani ya ce ya rasulullah a aqra alayka wa alayka unzil ina karanta maka alqur'ani bayan kai aka saukar ma ya ce inni uhibbu an asma'ahu min ghayri ina so in ji shi daga wani na. Sannan ya karanta masa wanda har ya kai shi zuwa ga hawaye domin da karatun ne za a samu wannan halin da Allah madaukakin sarki ya kirarin masu wannan hali da shi. Idza tuliyat alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya innal ladina utul ilma min qablihi idza tuliyat alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mafula wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. To wadannan ahwal din da suke zuwa da tilawa alqur'ani hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana so ya samu wannan a karanta masa shi ma yaji. To ɗaya daga cikin babban ni'ima ɗaya daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya keɓance ta da yi ma al'umma wato a da tunatar da al'umma wannan ni'ima da ya musu da ita kenan. Wa yuzakkihim kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi musu tazkiya baya ganin munkari ya shiro a kai kuma duk wani alkhairi sai ya nuna musu shi ya musu tarbiya da halinsa da ɗabi'arsa su gan shi su ga irin halinsa su ga irin halin su ga irin kyawawan ɗabi'unsa wanda daga cikin wanne yake musu tarbiya. Sannan in sun zauna a gabansa ya ce musu ku yi kaza karfi kaza ku yi kaza karfi kaza tazkiya wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan kuma ya ba su tsarin ilimi mai yawa ya sanar da su ilimin littafi da hikima shine as-sunna wanda yake da wannan ilimin suka samu hikima din suke sanya kowane al'amari a bigiransa suka zamanto malamai bayan da sun zamanto jahilai da iyakar tunaninsu shine kawai mushkilar kabila yadda za a dauki fansa akan yakin da wannan kabila take da wannan gida yake da wannan gida da iyakar tunaninsu kenan sai ga shi yanzu suna tunanin al'ummar dan adam baki daya ba kawai na zamaninsu ba har na zamanin da za shekaru ɗaruruwan da za su zo nan gaba suna tunaninsu yadda za su gyara duniya baki ɗayanta ba kawai yadda za su gyara ƙofar gidansu ba. Mutanen da da ko ba su iya rubutu ba su iya karatu ba sai ga su zama to manyan falasafa ba abin da za su gaya musu. To kuma ba kawai ilimin aka ba su ba tare da ilimin ga tazkiya ga tsakiya tsarkake rai daga shirka da duk abin da Allah ba ya so da kuma tsarkake rai daga miyagun dabi'a wanda wannan janibin kamar yanda neman ilimi yake da muhimmanci haka shi ma wannan janibin yake da muhimmanci ɗan uwa tsakiya kyawawan dabi'u da sifofi na salihan bayan Allah shi yasa yake da muhimmanci mu rinka karanta tarihin magabata muna ganin kyawawan sifofinsu ibadarsu sadaukar da kansu jaruntarsu tausayinsu rashin rawarsu rashin ujubu da rashin riyadinsu da rashin hasada a cikin zuciyarsu da rashin kyashi da rashin girman kai duk waɗannan sifofi wanda za mu gani a aikace a rayuwarsu mu rinka karanta su domin mu ma mu zo mu ɗabbaka su a rayuwarmu kasance ba yadda za a yi biyayyarmu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata matsarinmu ne wannan tafkiyar ba domin ɗaya daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yanke mana gorin wannan ni'imar da ya mana kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mana wa yu'allimuhum ma lam yakunu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yake sanar da ku abinda da kun kasance ba ku san shi ba da kuna ganin da ana ganin ahlul kitab sune malamai in wani abu ya faru sai a je a kira su don su ne za su yi hukunci sai ga su sun zama tokan cewar su ne malaman al'umma baki daya kowane ɗayan su idan ya je sai zaman to ya musulunta da gari guda ya karantar da gari guda abu darda Umar ibn Amir sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaya daga cikin sahabbai da suka haddace alqur'ani da ya je kasar sham wadda kasar sham kasar ilimi ce dan kasar kirista ce karkashin rum take ita ce rum ash-sharqiyya a lokacin saboda haka a can na kiristanci ya yi danda zo a wajen suna da malamai masana ilimin littafin abin nan littafin farko Abu Darda da yake can shi kadai yake karantar da alqur'ani an ce a masallacin Dimashq yana da mutane sun kai 1000 suna karatun alqur'ani kawai da yazo a cikin sirarsa a cikin sirar alamin nubala yana tsaye baya zama lokacin da yake karantar da alqur'ani yana da masu tasmi'i sun kai guda 10 kowanne zai zagaye kowanne yana yi ma waɗansu mutane shi kuma yana zagawa daga cikinsu yana zagawa ana ba shi waɗanda aka yi musu tasmi'i ya jina sun kai 1000 haka yake kullum shi yasa kira'ar ahlu sham kira'ar ibnu amir daga wajen Abu Darda take to ka ji waɗannan mutane wanda da suke zaune a cikin jahiliya ba abin da suka sani sai waƙoƙin larabawa sai tunawa da iyayensu kamar da Allah ya sifanta su wakuru a binnan kamar da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su wakuru Allah a idza aqamtum min arafatin fadhkuru Allah inda al-mash'ari al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa yuzkikum min qabl min ad-dalin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfiru Allah kadhikrikum aba'akum ta dikri kamar yadda kuke ambata iyaye ambatan iyaye guda abin da suke da shi kenan amma sai ga shi Allah ya san da su abin da ban sani ba da su da iyaye duk ba san wannan ba suka zama to manyan malaman duniya ya zama to gabaki ɗaya duniya su ake kallo daga wajen su aka sami ilimi yayin da kasashen turai suke jami'ar farko ta Oxford sun koya ne daga madaris na musulmi tsarin madrasa da aka rinka yi a Dimashq a Baghdad sannan zuwa Dimashq wanda daga baya ne ma har aka zo kuma aka yi jami'a ta Azhar lokacin Fatimiyyi lokacin da ɗan masu zuwa lokacin da aka rinka hurubus salibiyya yakin da aka dan a kwato Kudus da kirista suka rinka dan su kwato Kudus daga hannun musulmi da suka zo waɗannan yaƙoƙi ne suka ga tsarin madrasa shine har suka je suka so makafa suka je suka kafa jami'ar Oxford sannan aka so makafa jami'o'i wa'annan waɗanda suke da ba abinda suka sani a cikin jahiliya Allah ya musu wannan ni'ima to shi yasa Allah madaukakin sarki ya tunatar da su wannan ni'imar kuma sannan sai Allah yayi ta'kibi akan abinda wannan ni'ima ta cancanta fakuruni adkurukum washkuruli wala takfurun alfa idan fa ta zo a cikin sifa tana nuna kan cewar wannan abinda ya zo kafin fa ɗin tana yana nuna kan cewa illar abin da yazo bayan fadin ne wato ku tuna ni kar ku manta ni saboda ni saboda illar wannan shiriyar da nemu da illar wannan ni'imar da nemu dan haka ku tuna ni azkurku ku tuna ni ku ambace ni azkurkum zan ambace ku washkuruli ku gode min wala takfurun kada ku butunce mu Allah madaukakin sarki ya umarci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya cancanta su dan game da wannan ni'ima shine kada su manta da Allah tabaraka wa ta'ala su tuna shi kada su manta da shi kuma sannan yayi musu kyakkyawan sakayya yayi musu kyakkyawan alƙawari akan sakamakon wanda ya tuna da Allah shine abin da yafi komai sakamako shine kan cewa kai ya ishe ka cewa Allah shi ma zai tuna ka in ka ambace shi shi ma Allah da kansa zai ambace ka abinda kai Allah ya maka yau a ce wai Allah Rabbul Izza wal Jalal yana ambatanka kai al-Abdul Hakim al-Dalil saboda kawai ka ambaci sunansa shi ma ya ambace ka tsakanin halitta waɗanda tun kafin tun milladin Adam har zuwa ƙarshen zamani duk Allah ya san su duk suna cikin ilimin Allah amma Allah ya keɓance ka ya ambace ka me ya kai wannan me ya kai wannan takrimi ga al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin hadithul qudsi wanda Abu Huraira ya ruwaito daga wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga hadithin Abu Huraira da Anas ibn Malik Allah madaukakin sarki yake cewa ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza dhakarani fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairun minhu wa in atani wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'a تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا الله أتوك كين سركي يتي إنا تكين زتن باوا نادني زتن باوا نايكي مو معنى حكا جنجي مسا إذن ينا زتن أمسى وراء الدؤسة هكذا أمسى الدؤسة إن ينا زتن كربو توبانسة زن كربو توبانسة in yana da can zan karbi istighfarinsa zan karbi istighfarinsa in yana da can zan masa zan masa sakayya akan ayyukan ibadar da yake da sharafinta zan karbi ayyukansa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih kada ka yanke kuskure mutu face yana kyautu da sansa ga ubangijinsa kada ka kuskure ka mutu face kana kyautu da sako ga Allah in kana da tun cewa Allah zai rike ka da rahamarsa to Allah madaukakin sarki ko zai rike ka da rahamarsa Allah Karim ba zai tozo cikin kyawun zaman ka gare shi ba gashi Allah madaukakin sarki yace ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza dhakarani kuma Allah tare da shi yayin da yake ambato na inji Allah al-ma'iyya anan wajen abinda take nufi al-ma'iyya al-khassa ke bantacciyar ma'iyya wanda yake ta ilimi ce ba ta mukhalafa bace ba wai Allah madaukakin sarki yana shigowa cikin hadithansa bane Allah ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira Allah yana saman al'arshi amma yana tare da bayansa da ilimin sa da taimakon sa da soyayyar sa da nasarar sa da kallon sa da jin sa Allahu to Allah madaukakin sarki ce fa in dhakarani fi nafsi in ya ambace ni a cikin ransa shi kadai da karbu fi nafsi Allah shi ma zan ambace shi ni kadai ba wanda ya sani sirri ne tsakaninsa da shi tsakaninsa da Allah ba wanda ya san ka ambace Allah Allah zai ambace ka ba wanda ya sani wa in dhakarani fi mala'in Allah ce in ya ambace ni a cikin jama'a dhakartuhu fi mala'in khairun min to ambace shi a cikin jama'a wanda yake sun fuwan nan sun yi jama'ar mala'iku da kuma al-anbiya wa shuhada sun yi ar-rafiqul a'la Allah ya ambaci mutum a cikin ar-rafiqul a'la sannan yace wa in ata wa in taqarraba ilayya shibran in ya kusance ni dani guda zan kusance shi dira'i guda in ya kusance ni dira'i guda zan kusance shi gaba guda in ya zo min yana tafiya in zo masa ina gaggawa duk ishara ya zuwa ga cewa yayin da kai nemi kusanci ga Allah to rahmar Allah sai ta ku gaggawa zuwa ya zuwa gare ka to wannan duk yana daga cikin takrimin Allah gashi dai Allah ya ce ku yi haka saboda ni'imar da nemi ku ne amma kuma a cikin yin haka din wani wata kyautacce sama da kyauta wannan ya nuna mana wato alfarmar zikiri da kyakkyawan matsayin sa da shawara daga cikin ayyukan da suka ya daga cikin ayyukan da suka fi kowanne kuma abin da ake nufi da zikiri to Imam Nawawi yake cewa zikiri ba wai shine kawai at-tasbih والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن ba dikri yayin da mutun ya tsaya kan ya abinda Allah madaukakin sarki yace ambaton Allah yake yayin da ya tsaya ya bar abinda Allah madaukakin sarki yace shi ma wannan ambaton Allah yake da kuma akkar din da aka shar'anta wa mutun a kowanne bigiri zaka bacci zaka tashi ka tashi daga bacci zaka ci abinci zaka shiga gida zaka shiga bandaki zaka fito zaka shiga masallaci zaka shiga kasuwa ka haɗu da dan uwanka ka ga wani abu na alkhairi ka ji sharar da kara ka ji kukan abin nan ka ji kukan jaki duk wata munasaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana zikirin da zaki duk ba dan kowa bane dan sai harshen mu ya zamanto yana cike da ambaton Allah kamar da wani balaraban daji ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan shari'ar musulunci ya rasulullah sun yi min yawa ba zan iya ba nunan wani abu da zan rataye da shi yace la yazarru sanuka rabban min zikrillah kada harshen ka ya gushe face yana danye daga ambaton Allah to kullun kana cikin ambaton Allah to ambaton Allah abinda ake nufi bayan at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir akwai kuma wato al-abin al-halal wal haram ilimi yana daga cikin ambaton Allah kamar yadda yake daga Mu'adh ibn Jabal mudhakarar ilimi tasbihi ne kamar ka tashi kana sallan nafila ne majalisul dhikr sunne majalisul halal wal haram kamar da yake daga Ibn Abi Rabah shi ne al-madar Abdullah ibn Abbas da sun bi shi majalisul dhikr yace shine majalisul halal wal haram majalisun da ake bayyana al-halal wal haram kuma wannan zikiri din shine wanda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da attabi'in da attabi'ut tabi'un amma zikirin da yake daga baya wanda yake za a rinka wanda ake yin sa da kasidu da tafi da kida da cashewa da garawa wanda yake yazo a cikin wannan daga cikin al'umma kuma hawul amsal sun rubuci wannan kuma sun yi magana akan irin wannan zikirin bai wannan bid'a ta zo ba wannan zikiri ne wanda yake ba wannan abu ne wanda yake ba abin da yake kawo sai ahwalush shaytan ba ahwalur rahman ba kamar yadda aka rawaito daga Imam Malik an tambaye shi cewa ya Aba Abdullah akwai wadansu mutane a wajenmu sai su taru su ci abinci su koshi bayan sun ci abinci sun koshi sai wani ya tashi yana karanta musu wadansu kasidu sai su tashi suna tarawa wai suna da'awar cewa wai zikirin Allah suke sai Imam Malik ya ce mahaukata ne aka ce ba mahaukata bane cewa suke zikiri suke sai yayi dariya ya tashi su da gida kawai suka ce ba kana ganin Imam Malik yayi dariya ta ban abin nan har suke tarawa wannan wanda ya zo ya abin nan ya kori Imam Malik daga majalisinsa da wannan tambaya wanda ta bashi mamaki cewa akwai mutane wanda suke haka haka da yake ya rawaito an zo rawaito wannan daga Imam Shafi'i shi ma ya magana irin wannan abinda ake zikirin da Allah madaukakin sarki yake so wanda yake shine yake ambaton sa shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya jama'a shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akai da shi da sahabbansa kuma shine wanda idan shine wanda irin wannan zikirin shi suke sauraro su ji ba abin nan waɗansu abubuwa da za a kirkiro wanda waɗansu ma daga ciki ba su shekara 30 ba aka fara wani su akwai salon zikirin wanda yake bai shekara 30 ba yanzu bai shekara 30 ba kwanai daga ciki kafin shekara 30 ba a san shi ba to duk waɗannan idan a shekara kafin shekara 30 ba a zikiri to ya aka sai shekara 30 da suka ci sana'a a samu wannan salon zikiri to duk irin waɗannan suna daga cikin abubuwa da ya kamata mutum ya guje su in dai kana son tsira shine ka tabbatance akan duk abin da ya zama to Allah ya umarni da shi to Annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda bi Allah ta yi farfuruni ko ambace ni wanda aka saukar da wannan alqur'ani a gare su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yi zikiri mun ga yadda an roƙo mana yadda suke to mu tsaya bakin nan kar mu ƙara kar mu rage sannan Allah ya ce washkuruni wala takfurun ku gode mun kada ku butulce mu